إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاءت تبت جعلنا بطل كثير سلسي من قوى للقومي وانجا يقدر فادورم اوانا فتلا شيني البركة اوانا قليلا من دبري ايو شدا غوتم ربيع الثاني مجرى المنزول صلى الله عليه وسلم دبودي لبني مجرى تلاتم وانا فمشيني يقول دي 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 غوتم هدو لبادية المبيدة تنم muna jaga da zuriya ga Allah madaukakin sarki. Muna fatan wannan zama da zamu yi Allah madaukakin sarki ya albarkace shi. Abinda zamu faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu yi tarayya gaba daya cikin ladansa. Abinda kuma za mu yi kuskure Ubangiji ya gadar da mu kuskuren mu ya yafe mana. Zaman da zamu yi matashi yadda za mu tattauna a wannan dare insha Allah tana da kama da abinda Bahaushe yake cewa warware ɗan tafiya. Allah maɗaukakin sarki yana cewa tilkal ayyamu mujawiluha bainana, mun san tarihi ba wani abu bane illa abubuwa ne da suke ta maimaituwa, saboda maimaituwar sababban su. Idan wani abu ya zama sababi na faruwar wani abu, aka samu wannan sababi aka samu musabbab, to duk lokacin da aka kuma samun wannan sababin za a kuma samun wannan musabbab din. Wannan majmu'atu al-ahdath, majmu'atu al-ahdath wa jarayanuha musabbaban ba'da sabab, wannan shi ake cewa tarihi. Babu shakka tarihi wani abu ne da dan adam mai hankali yake ɗaukar izina da wa'azi daga gare shi. Ba kuma ya sa Allah yake zama tarihin annabawa ba, yake zama tarihin waɗanda suka gabata a nan salon kullum, yake gaya mana labarurruka na wasu al'ummomi da suka gabace mu ko wasu mutane daga cikin Banu Isra'ila. Ba dan wani abu Allah yake gaya mana wannan ba, ko Nabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana irin waɗannan labarurruka sai dan mu ɗauki wa'azi da darasi da karkashin su. Saboda haka duk sanda abu ya faru aka ga abinda wannan abin ya haifar na sakamako, to ya kamata a yi la'akari da wannan abu a ko'ina ne. Wanda ita ce ɗabi'a ta mai hankali, wanda duk ka ga bai yayin haka, to ka tabbatar da cewa akwai matsala tattare da hankalinsa. Shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yu'dhabu al-mu'minu min jafarin marratayn, ba a cutar musulmi mu'mini ta kafa ɗaya sau biyu, a cuce shi ta wannan hanyar ba zama a kuma zuwa a zuwa nan hanyar da aka bije aka cuce ta a ɗakin kasarsa. Mumini mutum ne wanda yake mai hanyar ɗayansa yana karanta abubuwa da basirar da Allah ya ba shi. To shi yasa tarihi yake da amfani. Sanin kowa ne cewa tun daga shekarar 1924 lokacin da khalifanci na musulunci, khalifanci da ake kiransa al-khilafatu al-Uthmaniyya, al-Uthmaniyya ba ana nufin khalifanci ko shugabanci na Sheikh Usman Tanfojiyo wanda ya yi a ƙasar Hausa ba, a'a, al-Uthmaniyya al-Turkiyya, khalifanci na musulunci wanda ƙasar Turkiyya a wancan lokacin take jagoranci. Kun san cewa an yi wani lokaci a zamani a rayuwa ƙasashen musulmi suna ƙarƙashin shugabancin daula ta musulunci da gida ƙasar da take ƙasar Turkiyya a yanzu take Istanbul. Kuma wannan daula ita ce ta yi su tsaye duka ƙasashen musulmi ta yi su izuwa, duk da cewa ta kai wani mataki da larabawa suke yi mata taki suna ce mata ar-rajulul marid, wato mutumin da ya tsufa har ya fara rashin lafiya saboda farfarkewar daular da lalacewarta da shugabanni da ake kai waɗanda ba san ciwon kansu ba. Duk da haka a wannan lokaci wannan daular tana da amfani domin sai ba komai ba fadin da ƙasashen musulmi gaba ɗaya suna jin sa a ƙarƙashin wata inuwar baya. Da kan kowace ƙasa tana jin zaman kanta ta an samu wata inuwa gaba ɗaya da kowa yake zuwa shi ƙarƙashin ta. Kaga wannan wani abu ne babba mai amfani da rayuwar ko da komai da wannan daula ta zama wankari ta zama garkuwa da sauran ƙasashen musulmi. Ko da ƙasashen turai waɗanda suke so su auka wa ƙasashen musulmi da mulkin mallaka ba su samu damuwa ba saboda ganin turai wannan ƙasa a lokaci tana da ƙarfi. Ko da komai ba samuwar wannan daula wato musulmi suna ƙarƙashin wannan daula ya sa irin kamar irin a Falastin ko Baitul Maqdis ko mu ce masallaci ne alfarma na Urdun ya ci gaba da zama a nan. Ko ba komai ba wannan daula ta ci gaba da shigar da addinin musulunci ƙasashen Turai don yaƙe-yaƙen daular Usmaniya ta Turkiya ta musulunci kafin ta je ƙasa kafin ta rubuce yaƙe-yaƙen ta da jihadin ta ya nusa ya shiga har ƙalubar Europa tsakiyar ƙasashen Turai irin wajen su abin da ƙasashen Balkan ƙasashen Kokas irin ƙasar Albaniya da Bosnia da Herzegovina ana faɗa da Chechnya waɗannan ƙasa birane duk wannan daula ita take shigar da musulunci kuma wannan guri shine kalbin Europa tsakiyar ƙasashen Turai. To ko da kuma da wannan daula ta Usmaniya ta yi irin wannan kan tsarin lokaci guda ya mun dawa suka shirya duk abin da za su shirya na makirci suka yi kokarin dasa wani da ya goge amma kuma yana sanye da riga ta musulmi ana kiran shi Mustafa Kamal Atatürk wanda aka ɗauko shi daga cikin Yahudawan gwamna Yahudu gwamna aka dasa shi a cikin musulmi ya zama soja ya yi ƙarfi a soja har ya zo wani jiwon mulki ya kan daga sarakunan da suke mulki ya ce kuma daga wannan lokaci ƙasar Turkiya ta zama ƙasa mai zaman kanta kuma za ta yi hukunci irin na ba ruwan Allah. Shikenan ƙasashe duk kowace ƙasa sai ta ɓanne dama akwai waɗanda ga kan wannan tsarin suke bi ba wasu suna ganin ana tsare su wasu suna ganin ana musu mulkin danniya da kama karya to yanzu sun samu abin da suke so daga can ne da fatar ma an rushe wannan tsarin saboda haka kowace ƙasa ta je ta shiga shin kanta. Wanda abu ya faru shekara 1924 faruwar wannan a ƙasashen musulmi shi ne ya bawa ‘yan mulkin mallaka kuma dama su ma sai suka yi wa shirin suka danne suka nauku suka rika shiga ƙasashe ɗaya bayan ɗaya suna mamayewa suna cinye ƙasashen musulmi suna bautar da musulmi suna kawar musu da addininsu har ta kai Baitul Maqdis ko ka ce ƙasar Falastin dan a wancan lokaci ba a dasa ƙasar Isra’ila a wurin ba. Ƙasar Falastin a wannan lokaci sai ta kasance tana ƙarƙashin mulkin mallaka na ƙasar Birtaniya. Sai aka tura Birtaniya sai suka haɗa kai da Yahudawa a kan za su ba su wani yanki daga wannan wuri don su taɓa ƙasar su. Lokacin Abdulhamid Al-Thani ɗaya daga cikin sarakunan daular Usmaniya an tsaya ya ba da wannan dama a kafa daular Isra’ila a wannan guri ya ce bai yarda ba sai dai in ba ya dare. A dalilin haka ne aka zuga wannan Kamal Atatürk wannan da ya mude ke shiga irin ta addini irin ta musulmi ya yi juyin mulki ya yanka shi ya kori sauran sarakuna ya shiga karkashe malamai duk ma wani mai rauni a lokacin ya shiga hadari. Malamai sai dai in kana son zaman lafiya ka kira rauninka ko ka zo. Kawai haka aka waye gari Baitul Maqdis ko Falastinu ta shiga hannun Birtaniya kuma ta ƙarshe Birtaniya da sauran kasashen turai an yadda a yanka wa Isra'ila mahalli a wannan wurin ta kafa kasarka, wanda a dalilin haka kasashen Laraba suka ce ba su yadda ba, Falastinawa suka ce ba su yadda ba. A wannan lokaci ƙungiyoyi waɗanda suka yi masu na sa kai na jihadi sun riƙa bayyana nan da can, kaga an kafa wannan ƙungiya a Masar, an kafa a Algeria, an kafa a Pakistan, har shugaban tsarin Indiya kafin a tsara Pakistan a lokaci. To daga wannan lokaci ne aka fara samun ƙungiyoyi. Ƙungiyar da ta fi daɗewa cikin ƙungiyoyi waɗanda aka kafa su da sunan Musulunci da niyyar za su kawo wani canji a rayuwa, ƙungiyar da ta fi daɗewa ita ce ƙungiyar Al-Ikhwanul Muslimuna, wadda ake cewa Muslim Brothers. Wannan ƙungiyar ita ce ta fi kowacce daɗewa, domin an kafa ta tun 1928. Hassanul Banna shi ne matashi a wannan lokacin wanda yake da kishi na addini, duk da ba malami ba ne, ya kamata duk ɗan baraza ya san haka. Hassanul Banna ba malami ba ne, kada ya riga hujja da maganganunsa wanda suka kauce hanya. A fahimci wanda tarihi muke bayarwa, an gane ko? Matashi ne a lokacin mai kishin Musulunci, yana ganin abubuwan da suke taruwa waɗanda suke na bakan tsirai, samari sun zama ba ruwansu da Allah. Saurayi matashi bai san ya yi sallah a masallaci ba, bai san ya karanta Alƙur'ani ba, zai yi zikiri. Amma da haka ya ga ya kamata ya yi wani abu, tun yana malamin makaranta a lokacin, ya ga ya kamata ya yi wani abu ya fito samari. Su dawo su ji suna kan Allah, kuma su ji cewa za su iya ba da wata gudunmawa don yaɗa addinin Musulunci da kawo gyara a cikinta. A dalilin haka ne ya kafa wannan ƙungiyar shi da wasu 'yan tsirari abokansa da suke ɗauke da irin tunaninsa. Yace to me za mu sawa lokaci, kuma za mu sawa kanmu, me za mu kira kanmu? Ta ce mu kira kanmu Al-Ikhwanul Muslimuna, 'yan uwa musulmi kawai. Banda wannan sai ƙungiyar da aka kafa a shugaban tsarin Indiya, yankin Indiya kafin tsohuwar Indiya, kafin a raba Indiya da Pakistan. A wannan lokaci Abul A'la Al-Mawdudi, ɗaya daga cikin malaman wancan yanki masu fafutuka da da'awa da wa'azi da karantarwa, shi kuma ya kafa ƙungiyarsa Al-Jama'atul Islamiyya a shekarar 1941. To waɗannan su ne ƙungiyoyin da suka fi daɗewa. Ana nan Yahudawa lokacin da aka zo aka yanka musu wannan guri, ba haka sai suka yi ƙoƙarin su faɗaɗa ma inda aka yanka musu, kuma Larabawa suka zama su yarda ba da ma wannan matsalolin da aka fara Yahudawa, ƙasar su ce dole Yahudawa su fita. Aka yi ta tafka yaƙi a shekarar 1948, wanda a wannan yaƙi ne Falastara Isra'ila suka ƙara samu, suka ƙara ba da yawan wuraren da dama su mamaye shi, ba da ba sa cikin yankin, suka yi fata-fata da Larabawa, suka kori yanki da dama waɗanda suka yi saura a cikin 'yan kaɗan ne, wanda yanzu ake kiran su Larabawan 1948. Kaji an ce maka Larabawan 1948 su ne Larabawan da suka yi saura a Isra'ila ba su fita ba bayan wannan gumurzu da aka yi tsakaninsu da Yahudawa. A wannan lokacin da wannan yakin ya barke, ɗan uwa musulmi na Masar ƙarƙashin jagorancin Hassanul Banna sun yi ƙoƙarin su ba da gudunmawa wajen su ga cewa sun shiga cikin sojojin Larabawa, ƙasashen Larabawa kamar ƙasar Siriya da ƙasar Masar, da suka tura sojojinsu domin su je su yaƙi. A ga an taimaka an ƙwato wannan yanki da Isra'ila ta mamaye, sojoji ko matasa na Al-Ikhwanul Muslimin a lokacin sun yi bishi ga wannan yaƙi, kuma sun yi abin abu a gani, wato sun ba da wani misali wanda har yanzu tarihi ba zai manta ba, kuma za a ambace shi, kuma za a yaba, domin abinda waɗannan matasa suka yi sojojin gwamnatocin Laraba ba su yi ba. Lokacin da sojojin gwamnatocin Laraba suke ƙoƙarin su gudu su tsere, su kuma waɗannan ƙara danna a ciki suke, har ta kai da Yahudi a lokacin ya shiga tsoro mai tsanani ganin cewa shi so yake a rai, amma ga wani can ya janyo shi so yake musu. Na gaba yadda za a yi kan haɗa ƙarfin zuciyar wanda rayuwa ke a gabansa da wanda kuma ya yi ce ya fi kuma yanzu. Allah da mai yafi suka kai Yahuda wala tajidannahum ahrafan dati ala hayat wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wa ma huwa bimudahhihi min al'adab al-mu'ammar wala yakfi dabi'a tabi Yahudi ma yafin da shi inda za a ce da ka karayi shekara dubu zai so yayin shekara dubu ana tasawa da shi ana gozawa da shi a duniya zai so haka ba haka mai so ya rayu shekara dubu ba haka haɗa jarin tabbata da wanda ya yaje mutu yanzu ba za ka haɗa su ba don haka waɗannan matasa da suka yi tsaruwa daga Masar da sauran ƙasashen Larabawa da ruhi na musulunci suna shiga wannan yaƙi sun yi abin da wato tarihi ya yaba kuma har yanzu ana faɗa a Masar kaɗai wato daga 1940 abin da har ya kai 1981 an samu ƙungiyoyi waɗanda suka riƙa yunƙurin jihadi sun kai goma Masar ita kaɗai a tsakankanin 1940 zuwa 1981 ƙungiya ƙungiya ta fito za ta ce jihadi a Algeria garin da suke cewa baladul milyon shahid garin da aka samu shahidi wanda suka mutu a bagen daga ko wajen nemo kudi yancinsu ko wajen nemo ƙasa yancinta an samu wajen mutum miliyan ɗaya to ita ma a wannan gurin an samu irin wannan yunƙurin na samun ƙungiyoyi masu cewa a fita jihadi a fita jihadi idan za mu yi magana kan tarihin ƙungiyoyin 'yan jihadi to yana da kyau mu yi wata maniniya zuwa ga inda yanzu ake jihadin dafi ma'ana jihadi na kare kai jihadin na wani ya kawo maka farmaki kai kuma ka tashi ka kare kanka a yanzu a duniyar mu ta yau akwai wuraren da ana yin wannan jihadin babu wani musulmi da yake idan sa abu dai da zai yi inkarin haka guri na farko Falastin ƙasar Falastin inda wani dawa suka mamaye kuma kafiran duniya suka taya suke yaƙar musulmin Falastin a can farkon shiga Yahudawa da ƙoƙarin ba da yawan nan gani ne kafin ma su kafa daular su ta Isra'ila an samu waɗanda suka fito suka fara yaƙi da su akwai kata'ibu izzuddin al-qassam rundunar izzuddin al-qassam izzuddin al-qassam ɗaya daga cikin malamai ne da suka yi jagoranci a wannan lokaci sun kafa wannan runduna tun 1928 sannan aka zo aka samu munazzamatul muqawamati wal jihad ƙungiyar tirjiya da jihadi wacce ita kuma aka kafa ta 1934 karkashin jagorancin wani mutum da ake kira Abdulqadir al-Husayni wanda suka kafa ne da kwatar su a kudu a nan baitul maqdis waɗanda su ne farkon ƙungiyoyi a Falastin da suka fara gwagwarmaya wajen shiga sun fitar da Yahudawa daga yankin Falastin izzuddinul qassam ba za su kata'ibul izzuddinul qassam 1928 sai kuma munazzamatul jihad munazzamatul muqawamati wal jihad ita kuma ƙarƙashin jagorancin Abdulqadir al-Husayni daga baya sauran ƙungiyoyi su ma suka taya su musamman ma bayan ɓarkewar yaƙi tun daga 1931 har zuwa 1948 to a wannan lokaci kuma bayan an yaƙin 1968 bayan wannan yaƙi Isra'ila ta ƙara ciwo wasu gurare kamar Adif al-Gharbiya inda ake ce masa West Bank da kuma zirin da ake ce masa zirin Gaza a yanzu ko kuma Gaza Ifa'u Gaza kai har ma da wani yanki na ƙasar Masar inda ake cewa da shi Sina a wannan lokaci da aka ƙara murzawa tsakanin sojojin Larabawa da Isra'ila ta zo har sama da kuma wannan yankunan wanda da ba ta mamaye gurin ba to bayan wannan sai aka ƙara samun wasu masu fafutukar jihadin kuma suka ƙara ɓulla ƙarƙashin wani suna da suke kira mu'askarat al-shuyukh wanda ɗan al-ikhwan al-muslimin su suka shiga jagorancin wannan wanda guri na farko ke nan wanda har zuwa yanzu ana nan ana ta kafsawa ana ta fata tashi tsakanin musulmi dan gwagwarmaya da kuma yahudawa dan kaka gida dan kama guri bauta kwanan nan aka gama yaki tsakanin su da isra'ila duk duniya ta ga irin ta'addanci da isra'ila sai a lokacin da bata iya samun dama ta ga ta gama da hamas wacce take tunanin wacce ta fito wannan yakin da su da niyyar cewa za ta gama ninka duk wannan kisan da suka yi ta yi da wannan lugudan wuta da kan lugura da wani da suka rika yi da kisan kiyaki da suka rika yi wa falastinawa duk sun yi wa fararen bulali da mata da yara da tsofaffi da marasa lafiya da ke kwanci a asibiti amma sun zo don hamas abinda wani ne ya magana da yawon su a lokacin da aka gama yakin yake faɗa abinda aka kashe musu soja 41 duk cikin wannan dandazon ɗanyen mutanen da aka kashe to dan da wannan akwai Philippines inda muke cewa Philippines ko kasar Philippines nan ma akwai jihadin gaske akwai jihadin gaske akwai jihadi na kare kai kun san wannan musulunci ya shiga yankin Philippines sun wato shekaru masu yawa ta hanyar larabawa da 'yan yawon bude ido da attajirai da suke zuwa gino da shafi asiya kudancin gabashin asiya wanda a nan yankin ne ita Philippines take to lokacin da turawan mulkin mallaka suka shiga suka yi mulki a wannan gurin sai suka kafa kiristoci da masu bin addinin buda wanda su suka fi yawa sai kuma magudawa suka ba su karfi sosai ya zama na ana ganin rawar musulmi a gurin don musulmi sun zama su ne bayan rafi su ne 'yan kaɗan waɗannan arnan duk da ba a ɗini ɗaya suke ni ba sai suka haɗa kai domin su yaƙi musulmi ba ta kai ran musulmi ya rasa 'yancin sa cikakke na yayin addinin sa an gana shi fatan an gana shi walawa a Philippines wannan ya sa wasu suka ce to dole ne mu tashi mu yi jihadi domin mu ba a yarda da mu cewa muna da haƙƙi mu rayu ne addinin mu a wannan yankin a wannan lokacin aka kafa jabhatul moro ƙungiya ce ta 'yan jihadi 'yan fafutuka ƙarƙashin wani da ake kira moro mai suwari daga ƙarshe ƙungiyar ta jabhatul moro sun yadda makami bayan sun ɗau lokaci ana ta bugawa da su a kashe su kashe a kashe su kashe ƙarshe suka ce yadda cewa wannan abun ba wata riba da yake ci sai yaje makami ya fa ya shiga harkar siyasa ya nemi a basu kafa mulkin mai cin gashin kan wato mulki na abin nan ba wai su kalle da kasar ba amma a basu damar cin gashin kan suna ƙarƙashin ƙasar Philippines amma kuma an basu wata dama da za su iya tsare-tsaren su ba tare da gwamnatin Philippines ta shiga ba to ganin haka wasu su kuma daga cikin yaran da sai suka balle su wanda suka kafa tasu na su jihadin su ma ƙarƙashin wani mutum da ake kira Hashim Salamat wanda shi kuma ya fito yana neman su balle su kafa ƙasar su a tsibirin Mindanao da kuma tsibirin da musulmi suka yi dandazo a gurin cewa ya samu ya kafa ƙasa ta musulmi a gurin wanda shi ma aka yi ta wannan yaƙe-yaƙen ba tare da ainihi kai ga wata manufa to ba tare da an cimma wani abu ba daga nan kuma sai aka samu wata kungiya ita ma ta fito jama'atu abisayyar wanda shekarun baya can suna cikin ana ta faɗaɗa a kafofin watsa labarai za su suna ta faɗar abisayyar wanda da ƙarshe aka kashe shi wannan samari ne waɗanda suka je Afghanistan suka yi yaƙi yaƙin da aka yi na Afghanistan tare da tarayyar Soviet sun je can sun yaƙi sun so yadda ake yaƙi ba haka sai suka zo suka naɗa ƙungiya kuma a nan cikin Philippines akan cewa za su kwato 'yancin musulmin da suke nan sun yi suna a wancan lokacin a cikin 1960 da abin da ya sama sun yi suna a lokacin saboda irin garkuwa da suka rika yi da turawa da baki 'yan buɗe ido suka rika garkuwa da su shi ya sa sun garkuwa da mutum kuma sai su nemi sai an ba da kuɗi ƙababa an fanshe wannan da suke garkuwa da sannan su kishi ba ka wasu kashi to filin ɗin hanyar ana ta musulmi suna ta ƙoƙari ya za su samu 'yancin su su kafa yankin su su kafa kasar su a cikin wannan tsibirai. Sai Afghanistan, wanda a tsanin su ne a tarihi kowa ya karanta 1979 tare da Soviet sama da kasar Afghanistan da niyyar sai ta tabbata mulkin gurgudu. Mulkin gurgudu mulkin ba Allah, mulkin kowa ya cike addininsa kawai a gina duniya. To a wannan lokaci musulmin Afghanistan suka ce ba su yarda ba, sun san Afghanistan ita ce ƙasa guda ɗaya cikin ƙasashen musulmi wanda ba su taɓa yi mata mulkin mallaka ba. Duk mulkin mallakan da ake yi ba a taɓa shiga aka yi mulkin mallaka a Afghanistan. Saboda a kayi na farko ne yanayin wuri ne da in ba wanda yake zaune a gurin gaba wanda zai iya shiga wurin da ya yi da ‘yan gurin kuma ya yi nasara. Sannan kuma mutane ne shahar mai ba su da tsoro. Ba su da tsoro sannan kuma suna izza da musulunci. Saboda haka duk mayakan turawan mulkin mallaka na Ingila sun yi mulkin mallaka a tsohuwar abin nan a Indiya, sun yi a Pakistan, sun yi a Iran, sun so su shiga Afghanistan amma sun yi ragari sun haka suka kura suka kyale kasar. Ba haka Afghanistan ba a yi mata mulkin mallaka ba. Na haka tsarin sarauta ne. Sarkin su wata rana ya fita matar shi ta bayyana na gaba hijabi. Nan da nan yana dawowa suka tsinge shi. To wannan ba za su zama su bai kamata ka zama sarkin musulmi ba. Suka kore shi. To har lokacin da wannan Najibu Shaitan ya zo ya zama shi ne shugaban shi kuma ce zo zuwa ya kasar kowa ya yarda addininsa. To nan ma fa suka ce ba su yarda ba, ba za a yi musu rubutu ba. Dalilin haka tare da Soviet ita kuma ta mamaye kasar domin ta kawo wa wani yaron ta sauki wanda yake so ya kafa aƙida irin ta. To wannan dalilin ya sa ya kauye tsakanin musulmin Afghanistan da kuma ainihin sojojin tarayyar Soviet da waɗanda suke ‘yan tsirari sojojin Najibullah ko Najibu Sheban wanda suke kai da tarayyar Soviet yaƙi. To a haka farkon ƙungiyar da aka kafa domin yaƙi a wannan lokaci a wannan yankin Afghanistan ita ce ƙungiyar Al-Jamiyatul Islamiyya ƙarƙashin jagora profesa da ake kira Burhanuddin Rabbani. Burhanuddin Rabbani malamin addini ne, ya yi karatu Al-Azhar, ya karanta usulul fiqh, shi ya yi a ƙarƙashin jagorancin sa ne aka kafa ƙungiyar Al-Jamiyatul Islamiyya. Kafin ka ce dai cikin waɗannan shekaru da aka yi ana yaƙi daga 1979 zuwa 1989 sai da aka samu ƙungiyoyi sun kai 12 kowace tana da makamanta, tana da shugabanta, ita ma yaƙi za ta yi, jihadi za ta yi, wanda ya sa suka zama har a junansu ma karama su yi maimakon zama ƙarƙashin tuta guda ɗaya sai suka yi wa jihadin a yada. Kowa sai ya shiga ƙarƙashin wani shugaba ya ce shi ya yarda da shi, kuma harkar ƙabilanci ma ita ma ta ƙara raba su. Hikimar da yaron Bush ne, saboda yana da nashi al-Hizbul Islami. Shi kuma Al-Jamiyatul Islamiyya kuma wannan farisawa ne, su ma suna da nasu. Wancan Rashid Dustin Bajik ne, sannan kuma Shi'a ne, shi ma sai ya kafa tashi. Duk da shi ba kan addini ya fi yaƙi ba, shi ma ɗan gurguzu ne. To sai aka yi ta samun waɗannan ƙungiyoyi daban-daban kuma suna ta bayyana. To wannan gurin shi ma sai ya zama guri ne na jihadin tafi, wanda har zuwa yanzu kun san ana ta kausawa tsakanin su waɗannan sojoji da suka ce sai sojojin Amerikawa sun fita da ƙasar. Da kuma sojojin Amerika da kuma sojojin Turai ko su nasu da suke ƙasar. Haka wannan guri yana daga gurin da ake jihadin tafi. Bayan wannan sai Kashmir yanki ne tsakanin Pakistan da Indiya. Duk yanki ne tsohuwar Indiya ce gaba ɗaya. Lokacin da za a ɓangaren ta Pakistan ta zama ƙasa, an ba wa musulmi daman zaɓi cewa sun suna so a ba su ƙasar su da fita daga cikin wancan dandazo na arna masu bin addinin Hindu ko addinin Sikh wanda su suka fi yawa a can ɓangaren Indiya ba ɗin kenan. Saboda haka sai musulmi Pakistan suka yarda bayan sun yi wani ɗaurin lokaci suna fasika har aka ba su ‘yancin su, ina tsammanin su a 1947 suka samu ‘yancin su. Wannan yanki na Kashmir duk musulmi kaga ya kamata a ce an fada su tare da Pakistan tunda an ce musulmi to din ku ne kuni dai a ba ku kasar su kuma haka mutanen Kashmir musulmi ne shi ne kuma yanki ne mai bashar wato wannan guri suna kiran ta aljannar duniya saboda kyanta da dantin da yake ciki da irin yanayi wato yanayi mai daɗi mai ban sha'awa don ko shugaban Mogul da ya zo da ya shiga wannan yanki nan yana da rikin kwatasa saboda kyan gurin da daɗin zama a wurin saboda haka turawan mulki na gata sai suka bar wannan wuri ba su yanke hukunci da indiya bane ko na Pakistan wanda ƙarfi da suka tashi fita sai suka danka indiya su kuma musulmi suka ce mun tare da Pakistan da ta wannan ne yasa aka rika ba ta kashi tsakanin guda sojojin indiya wanda har zuwa yanzu ana yi farkon ƙungiyar da aka kafa wacce ta shiga jihadul gasri domin kare wato musulmin Kashmir ita ce wata ƙungiya da ake kira Lashkar Khaibar ko Askar Khaibar Lashkar Khaibar su ne sojoji a ƙarƙashin ƙungiyar jama'atul da'wa wal irshad wacce aka kafa ta 1985 wanda take da hedkwata a yankin Binjam na ƙasar Pakistan wanda ita ma ƙungiya ce wacce ta bayyana a lokacin wacce take ta fafutuka na daga cewa sun samo wa mutanen da suke a musulmin Kashmir yancin waɗannan duk mawaƙin jihar ne wannan har zuwa yanzu abin da suke yi don musulmi na ko'ina ya yarda in ba ƙasashen in ba turawan duniya ba wanda zaɓin su ba za su taɓa yarda cewa mutanen na da yanci ba musulmi bai da wani yanci kowa ya yarda cewa wannan jihar da su suke yi suna kare kansu ne an zo har gida an ba mai yanci an kwace musu abin da su suka mallaka kuma ana kokarin a yi musadarar kurriyar suka addini ba za su yi addini yadda suke so ba da an ga dole su kare kansu wannan ma ya san a samu ƙungiyoyi na jihadi a wannan gurare to sai maka uwa uba a ƙasashen musulmi wutar lokacin daular turkawa waccan daula ta usmaniya da muka faɗa hedikwata biyu ake da ita akwai hedikwata ta soja akwai da kafa ta ilimi wanda daular musulmi khilafa ta musulunci a lokacin take ta kama da ita hedikwata ta soja ita tana kan Istanbul nan ƙarfin soja da siyasa yake na musulmi na khalifanci ta na musulunci a lokacin Masar kuma wacce Azhar take wakilta ita kuma ita ce take hedikwata ta ilimi a lokacin inda ana magana ilimi ne to za a ce Azhar in ana magana siyasa da ƙarfin soja za a ce Istanbul don haka Masar ita ma ta samu wato barazana tunda aka ga an karya ƙana'a ta farko an karya hedikwata ta musulmi ta fuskar soja ƙaramin musulmi zai gabara to ya kamata ta ɓarfi fuskar ilimi na ba a karya a samar da wasu waɗanda za ka kamar da sunan kamar wato sa ce maka Allah amma an suka buɗe baki sai ka kawo lajin Allah saboda haka nan ba aka shiga ya kar su kuma daga wannan siga a wannan lokacin a ƙila buhu sarka ya haɗu a tsakanin musulmi a wannan lokacin a ta so zobe laraba yawancin su zuwa da aƙidar gurgurdu ko aƙidar larabci zalla wato shi ba na hada ne zalla kada ka kawo maganar musulunci a cikin maganar da yake yi don ta yanzu suna irin yan fata ɗin da yan laraba ne zalla larabci zalla ka kawo maganar addini laifin yan hamas sun ce sai an san addini cikin tafiyar shi ne laifin to a Masar an laka samun wasu ƙungiyoyi waɗanda su ma suka bayyana cewa za su yi jihadi ina za su jihadi Palestine ba lalle ba ne Philippines ba Philippines za su ba Kashmir ke kani ina za su a Masar su to me ne yin zafi haka me ya yi zafi za su yi jihadi a Masar abubuwa da yawa su suka haifar da wannan a lokacin kun san bayan matasa mabiya Al-Hasan al-Banna bayan sun dawo daga yakin 1948 bayan sun dawo daga wannan yakin kuma sun ba da misalai na a zo a gani sun yi wato ƙoƙari sun yi jarumta suka dawo sai kasance turawa sun yi barbarar tunani zuwa ga shugabanni na laraba a lokacin cewa wadatan mutane in aka bai su za su yi ƙarfin da nan gaba za su tallafi na ka ya kamata su yi wani abu da kan jawa yaran nan matasa na sauka sai aka saka masu sai kun gidan kuku ake kan da nufin da idan ya yi yayar jihadi ya yi wata bajinta domin kare ƙasar musulmi ƙasar larabawa da nufin a zai shi da furanni a ba shi kyaututtuka a nuna shi a talabijin a yi taron girmama shi maimakon haka kawai sai an gari ya shaƙe shi sai gidan kansu aka tafi aka ɗaure su ya karɓar gana masa kazara a wani lokacin ana ɗaure su shi asalin banna sai ya nemi maimakon shi ta saba yaran da shi ba su kama shi ya je har gurin shugaban ɗan sanda ya ce ya kawo kanta in dai zai zai yaran da suka yi su shi ya sa su a haɗa da shi sai suka yi dariya suka ce ba za mu kama ka ba tana faɗa masa ka yi ce to na san me kuke nufi kashe ni kuke nufi ba in an kaba shi aka je aka tsaye shi ya mutu ta mutuwa ya san waye ya fita amma ka take ke yana yawo to za a kashe shi in an kashe shi sai ake ba a gane da suwaye wasu mutane ne da ba a san ko suwa ne to kuwa ka kai maka cikin dare a tare da shi wanda wani tarihi ne da ba sai kun shiga cikin sa ba to daga wannan lokacin da kuma wasu sun aka rikan galla za mu ta azaba iri a cikin kurkuku za a zo a zagi Allah a gaban a zagi manzon Allah a gaban su ta ka alƙur'ani a gaban su a yi tunani akan wato abubuwa dai na bakantare a kowa da za a kamo matan su daga gida a zo gaban su a yi zina da matan nan ko ƴaƴan su ya sa yaran suka rika jin cewa kai wanda zai mana wannan ba musulmi ba ne da kuma na kai yiwuwa musulmi ɗan kuma zai mana wannan wanda zai ɗaure ni wannan gindi a yi mana kama musulmi ba ne saboda haka sai gaba ɗin zuciyarsu su canza suka ci to me yasa mutanen gari ba za su taso su kwace ni ba to kuma mutanen gari an yi musulmi kun ga abubuwan da suka fara anya kun yi sun ne su fito mana abin da ake mana ya kamata a zai nan don haka ɗan yin fita da yi jihari mu kori ka da yi kawata duk da zida ya nuna na kumiyar su fari na kun kusa waɗannan kenan suka nuna ba a fita a ce za a je wani guri daban yaki kuskure ne waɗannan za a fara da su nan ne hanyar da za ta kai mu kai ga fitar da yahudawa sai tunanin su ya canza suka fito a lokacin masar addinin mu ga inda ba a makafa addinin in ka duba cin gidan biyan in ka duba cin gidan kawai ne in ka duba cin gidan tashin kowa yana baje kolin saban Allah da ba wani shaidan ne zai shaidan shi ba sai da zai ce masa kalzin ga kuma yaki da Isra'ila a cikin 1967 Isra'ila ta mamaki ta mamaki musulmi sannan bayan wannan lokacin alwar sadat har 1977 bayan an gwamna ya yi tsakaninsa da Isra'ila Isra'ila ta lallata shi yakin da aka yi a Oktoba 1973 sai ya ga cewa mai zai hada yi tunanin sun da Isra'ila ɗin su zauna lafiya shi ya bada da yakin a lokacin Amerikawa suka rika zuga shi a lokacin shugabancin Jimmy Carter shine shugaban kasar Amerika a lokacin suka rika zuga shi har ma suka rika lasa masa suna a baki sai in ka yadda aka yi sulhu din nan ma tsotsin kuɗi za a rinda da raka na dalolin duk shekara sai shi ya yi ta zai yi sulhu da Isra'ila sai in ba Isra'ila ba su zo inda yake ba ba su zo aka zauna kan teburi ba shi zai je har Knesset can wato a parliament na Isra'ila majalisar dokoki ta Isra'ila zai je har can ziyara a Tel Aviv inda da wannan tafiya kan ci a wannan lokaci ba karamin abu ba ne Isra'ila tana faɗa da duk ƙasashen Larabawa gaba ɗaya aka bi kasar da tafi kowace girma a cikin kasashen laraba a lokacin a bakin gabanta ya je wato majalisar dokoki ta kasa ya zauna da manya-manyan harna na Yahudawa ana hira ana dariya. Kamar da ba sai an yi tsarar ya ɗauki jiki sai tana ne wannan ba ya tsara wato zuhun ta wannan yaran wanda ga azaba da suka yi ta samar da awolin da suke gani a waje ba kuma yaƙi tsakanin Isra'ila da Masar ba kuma wani abu sun yi kun ga abubuwa suna ta hanyar haɗuwa su ƙarshe da yana sa sharaɗin sai Isra'ila ta an kai ni daga guraren da ta mamaye ta koma kan iyakar ta na 948 sai ta yarda da wannan sanda zai sa an zo a sulhu. Amma ina tattaunawa kai tattaunawa a lokacin da dama daga cikin ministocinta suka riga da zai su a wannan abin kunya ba za a yi da su ba. Ƙarshe kawai ya nuna da ido ya ce kawai ne komai na zai faru ya faru kawai ya sa hannu duk duniya a lokacin musulmi suka fito zanga-zanga ne su yi ruwa waye a karkace ne wa Sadat. Lokacin da aka ce Jamal Abdul Nasir, Jamal ɗan wani nasu ya zama shugaba ko wani wanda suke tare da shi ya zama shugaba yana zama shugaba sai juya musu baya sai ya kama su ɗaya baya sai yana kashewa har ma da mai yanzu irin su Abdul Qadir Udan wanda yake da littafin a Tashri'ul Jina'i na Islam shi ya kashe shi ya kashe sai ya fito akwai wani lokaci da sai kutu ya tashi ya yi lacca kafin Jamal Abdul Nasir ya zama shugaban ƙasa ya yi lacca Jamal Abdul Nasir na zaune saboda kutu da yake fadar cewa za su tsaya su ba musulunci kariya ko da jinin su zai ɗige Jamal Abdul Nasir da ya tashi zai yi ta aliki ya ce jininka ba zai ɗige ba sai dai in namu ya fara ɗige sai ba su shi ne ya ɗigar da jinin sai kutu kutuwa. Wannan zai nuna maka ɗan siyasa a nufin yau sai ga shi ne kusa ɗaura da aka kama su yana tafin da yawa an wani sadat bayan kashe Jamal Abdul Nasir an wani sadat ya karɓi shi da ya karɓi mulki sai ya jawo ya fito da ƴan wanda da ko guda ya fito da ya fito da sai ya jawo su sai suka zama nasu suka ga ganin cewa yanzu za su wani abu ba a jima ba yana zuwa wannan sulhu shi ma sai al'amarin ta balle daga hannunsa sai suka zama abokan gaban su sai ya kuma bar da su kurkuku da wuri to waɗannan abubuwa gaba ɗaya sun ka haɗa shi kuma da al'infitahul iqtisadi da aka samu walwala ta tattalin arziki da ta samu mata da kuɗi da a rarraka sun ba su wanda ko su ma'aikata su kuma sai suka rika sama da faɗi da kuɗin rashawa ta yi yawa mugun shugabanci da gudanar da sha'anin gwamnati ya yi yawa waɗannan abubuwan duka sun ka haɗa su su suka sa wasu samari ta suka riga tunanin kuma dole su fito su yi jihadi. Farkon wanda ya fara ɓallewa daga ƙungiyar al-Ikhwanul Muslimun ya kafa ƙungiyarsa da sunan jihadi wani matashi ne ana kiran shi Nabilul Bur'i 1958 shi ya fara ɓallewa ya kafa ya tara yara ya ce su zo a yi jihadi. Akwai wani Ismaila Tantawi, akwai wani Muhammad Abdulaziz Sharkawi da Ayman Zawahiri lokacin yana ɗan karaminsa lokacin da ya fi shekara 16 ba da su wani Hassan Hilali da Ala Mustafa karkashin jagorancin Ismaila Tantawi. Sannan a shekara ta 1973 Mustafa ko Ala Mustafa daga cikin wancan kungiya sai ya balle shi da wasu tsirari wasu matasa su ba sai suka aksasa ta su kungiyar jihadi da sunanta Tanzimul Jihad wanda a wannan lokaci wani soja ana kiran shi Isamul Kumri sai ya shiga cikinsu wanda shi ne ya yi jagorancin yadda za a kashe a Anwar Sadat ko su yi nasara ba a kashe shi ya jagorancin yaya za su yi wa Anwar Sadat jihin mulki. karshe ya zama tsare-tsarensa zulmuncin bai yiwu ba shi kuma su kashe shi. Ayat 174, wani mutum da ake kira Salih Sariya. Salih Sariya asalinsa mutumin Falastin ne, amma ya zauna a Urdun daga baya zo Azhar yana karatu. Ya rabi a karanta da tarbiyyar Islamiyya, Islamic Education, har yi PhD a nan. To shi ma sai ya shiga cikin wata ƙungiya, a wannan lokaci ƙungiya ce amma bisa tunani irin na 'yan Hizbi Tahrir. In kana karanta tarihin ƙungiyoyi ko ƙungiyoyin da ake da su a yanzu, akwai ƙungiyar da ake kira Hizbi Tahrir, wanda wani da sufi, malamin sufaye Yusuf Nabahani ya kafa ta. Mutumin Labanan ne shi ya kafa wannan ƙungiyar Hizbi Tahrir. Suna nan har yanzu a duniya, musamman a Turai, sun yawa a Turai. Su tunaninsu ba maganar a kafinta kowa da kowa bane, ko a kafinta ma'aikatan gwamnati ko su, a'a su kawai shugaban shi kadai ne kafin, don haka in sun kawar da shi ko kowa ma na zama abin nan. Suna nan har yanzu yadda suke, ba wani canji, ba wani cigaba. To shi ma Salih Sariya ya yi naji yayi karshe aka kama shi a 1974 ya kafa ƙungiyarsa. 1975 aka kama shi aka kashe shi, al'amarin shi ya kare a nan. Sai wani da ake kiran shi Yahya Hashim. Yahya Hashim wakilin Diyaba ne, wato lauyan gwamnati ne, ma'aikata lauyan gwamnati, wanda su za su kama mai laifi su kai shi gaban kotu a kan laifin da yake yi, su tsaya su kare, su kare gwamnati a kan tuhumar laifin. Babba ne, ta gawa wakilin Diyaba ko na'ibin wakilin Diyaba a buƙami, babba ne a Masar. Matashi ne, sai ya kasance shi ma tunanin jihadin ya shiga ƙwaƙwalwarsa, sai ga cewa su kwamfai ta ba za su jihadi ba. A lokacin ya ƙyantawa Aymanul Zawahiri, kamar yadda shi Aymanul Zawahiri shi ke faɗa a cikin wani littafinsa Al-Fursanun Nabi, yake cewa a lokacin ya ƙyanta mun a kulle cewa mu yi jihadi. Aymanul Zawahiri a lokacin ya ce a'a, ni ban gamsu ba. Sai shi wannan ya rika tirenin ɗin wasu samari matasa, ya samu samari 300 ya rufe tirenin ya ba su ne dubu biyu sai a yi jihadi da ni. Sai suka koma can wani ƙauye, sai suka yi dandazo, sai suka gaya mutanen ƙauyen sun sojojin gwamnati ne an kasa aiki. To irin take-taken su sai ya sa dagacin gurin sai bai yi da su, saboda ka sai zai gaya 'yan sanda lokaci ɗaya aka yi sakataka da su. Shi ma ya yi hajjin ana aka kashe shi, shi kenan ƙabiyar ƙirƙirta, shi kenan shi ma ta kare. Yara suka tarwa tsakanin shekarar 1977 zuwa 1979. Wani matashi da ake kira Mustapha Yusri shi ma ya kafa ƙungiyarsa a Al-Qahira, ya ce shi ma zai fara jihadar sa sanar ya kawar da gwamnatin Masar. Ina so ku bi mu a hankali don ku fahimci ya sai tarihi ya nuna a baya. Shi ma zai kafa ƙungiyarsa a Al-Qahira a 1977 zuwa 1979. Shi ma aka dige ƙungiyar tashi, aka kama shi, aka ɗaure shi, shi ma da kashe al'amarin sai ya kare a 1979, wato shekara biyar. Shi ma daga nan jihadin nan sai ya kare. A shekarar 1979, a wannan lokaci ne aka kafa mafi girman ƙungiya wacce ta yi tara sun tabbatar da sunan jihadi, Tanzimul Jihad, Jihadul Islami. Jihadul Islami wato gurub ne guda uku. Gurub na farko na wani injiniya ana kiran shi Muhammad Abdulsalam Farash. Muhammad Abdulsalam Farash injiniya ne, bayan ya gama karatunsa bai samu aiki ba, yana yawon neman aiki har ya zo Al-Qahira ya samu aiki. Ya samu aiki a jami'ar Al-Qahira. A nan sai ya rika bin samari yana musu bargazar aƙidar jihadi ke nan. A wannan lokacin ya iya samun musu samari ya shirya su akan wannan aƙida, ya ɗora su akan wannan aƙida, irin su Abudul Zumar, irin su Tariqul Zumar, irin su Nadirul Maghribi. Abudul Zumar har yanzu yana nan, amma ya fita soja ne ma ya fita. An same su da hannu wajen kashe Jamal Abdul Nasir, wanda da karshe su ba su kai matakin da za a yi da sun sun kisa ba kai mata ɗaurin shekaru ɗaru ya zama don shekaru sa ba yanzu yana a wani zuma kwanakin baya can ya rubuta takardar cewa shi ba a jana da nan ya fita baya yi sai aljama'atu islamiyya a cikin ɗalibai kuma su aka kafa ƙarƙashin jagorancin wanda ake kira Karam Zuhudi. Karam Zuhudi shi ma yana nan da rai. Karam Zuhudi shi ma yana daga cikin waɗanda suka rubuce cewa wannan tafiya ta tafi ba ba daidai ba ce. Yana daga cikin wanda suka yi muraja'a Karam Zuhudi yana nan da ranta. Manyan shugabannin su akwai Usama Hafiz, akwai Salah Hashim, akwai Fal'at Fu'ad Al-Kasiri, akwai Naji Ibrahim, akwai Isam Birzada, akwai Rifa'i Ahmad Saha, akwai Hamdi Abdurrahman. Waɗanda duk matashi ne a rufe masu yi a duka ƴan gabane gabane. A 1980 Aljama'atu Islamiyya suka haɗe da ƙungiyar Abdussalam Faraj suka zama ƙungiya ɗaya a lokacin suka zaɓi malamin nan kan rubawan Allah da yake tsaye a kurkuku na Amerika Umar Abdurrahman. Umar Abdurrahman mutumin azhar ne, makarar shi baya gani mutumin azhar ne, ya yi rayuwa karatu a azhar. Suka zaɓe shi a matsayin shugaba, duk da cewa an samu rikici wajen zaɓensa. Wasu suka ce su wasu yadda zama shugaba, tunda makarar ne sharaɗin shugabanci, sharaɗin amir da zama mai salamatul jama'a, gaban lafiya na su, kuma harkar nan tamu suka ce harkar nan tamu ta jihadi. Ya za a yi wanda yake makamu a yi jihadi, ya za a iya gane cewa wannan ya kamata ya zaɓa ya tura guri ta za a je a yi amaliya wannan. Sai wasu da ke so su yadda ba. Abu da kuma yana da cikin wanda suka matsa cewa ba za a yi haka ba. Wasu kuma suka ce a hakan za a yi, aka samu saɓani, ƙarshe dai aka yi tsaka tsakiya. Aka ce to shi ya zama shi ne shugaba amma ta ɓangaren fatawa. Inda ba kawo ne fatawa kawai zai. Sannan Muhammad a zana a wancan injiniya Muhammad Abdulsalam Faraj ya zama shi ne shugaban shura a jalisar shura wanda su ne ƴan gwagwarmaya da sai kuma wani matashi shi kuma mutumin Urdun ne asalin sa ɗan Falastin ne amma yana da wato jinsiya ta Urdun a matsayin ɗan Urdun ne yake ana kiran shi Muhammad Salim Rahman shi ma ya zo ya kafa tashi ƙungiyar 1980 wanda ƙarshe aka gano shi aka saba shi aka kule shi daga ƙasar Makar. Daga baya wani cikin yaransa kamar da Sa'id Habib ya ci gaba da jagorancin abu. Waɗannan duk suna ƙarƙashin Tanzim Al-Jihadi da Islami. Ai wani bawahiri wanda tun yana yaransa ya shiga cikin wannan harka. An kama shi a 1923 a 1981 lokacin da aka kashe Anwar Sadat, lokacin da aka kashe Anwar Sadat su cikin waɗanda aka yaya ake ce Umar. Aiman Zawahir yana ce sai dai a sunan sai na can ƙasa ne can ƙasa ma'ana laifin su bai taka kara ya kaɗe wuce kasancewar sa ƙungiya ba amma ba a same su da masaniya cikin wannan aikin ba don haka aka yanke masa hukunci shekara guda ko uku bayan ya yi ya fito shi ne ya tafi Saudiya daga Saudiya wuce Afghanistan wanda har yanzu yake can. Da shi ma ya taɓa ƙungiyarsa manya-manyan waɗanda suke jagorori a ƙungiyarsa akwai wani wanda ake kira shi Aminu Zubairu a Samasi ne abinda ya karanta Samasi sai kuma wani Sayyid Imam Abdulaziz shi kuma Sabi Jama irin masu yi gyara wato halittar mutum ɗin da ne suka kada ne ya fito kawai haka wannan shi ne abinda ya karanta a gidancin sai na bin zuri wanda shi kuma injiniya ne sai Muhammad Abdulrahim Shabawi wanda shi ma injiniya ne a tafiya abinda za su kula kula da cewa duk matasa ne da yara ne kana kuma su kula duk ba malamai ba ne ta cire Umar Abdulrahman wannan bakawa duk za ka samu daga injiniya da yin likita su ne sai sama duk su ne wanda wannan akwai abin da zai baka. Jihadul Afghani wanda muka yi magana ta baya ya taka rawa wajen ƙara zuwan sha'ani na ƙasan waɗannan. Bayan Amerika ta yi amfani da kasashen Larabawa da shugabannin Larabawa wajen tayyaki tarayyar Turai, Amerika sun kama su da lullaki da su kafa mutanen su ba da hadisi ba. Suna fada wannan fadar da suke tare da Soviet a lokacin wanda ya fada ruwan sanyi. Kowace tana san gungun na sanyi karya jari duk da jari duk na sanyi karya duk a cikin biyu banya-banya. Demokaradiyya da sun gudu ana fada. To sai ya kasance Amerika ta nuna wa tare da Soviet cewa a dan dama da dama da yan garisar su ba wasu. Irin yadda suka yi wa kanta a kuwa. Suka ba shi green light. Sai da su cewa dama su koyi ba shi kuma a shekai su ke haka a zai ka sai wa tarayyar Soviet irin wannan shigo shigo ba su yi sai da shigo cikin wannan rafi ko wannan rafi wannan sauki na Afghanistan sai sauki na haɗari wanda ko kula da zan yi wata daga yankin Afghanistan da karya karfin sojan suke nan tarayyar Soviet ne wajen. A wannan lokaci Amurka ta yi amfani da dukkan shugabannin kasashen musulmi na Larabawa wajen ayyaki tarayyar Soviet. Sai ka kasance ana tura yara su je jihar. Yaran nan suna da sun ƙasa da suna ta jihari jihari ko ga jihari a cikin gamawar jirgin kyauta. In ma aiki ke turu za su gaba da baka albashi ta. Kana ta iya a lokacin fana ne da kuma ina da kuma ta iya 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 da kuma zai biyu wani kuma 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 wani kuma ba ta hannun shi da ya wuce su zai yi a wannan lokacin abdallah islam ba da nufi ya karanta kuma kuma a zanar asalin farafin ya dawo shi ma ya shiga cikin da su zama su ya hadi a kuma ya zama shi a kora da ka yi zuwa shi ne ma da kuma zan da ya yi a harkar wannan ya hadi. Yanki yawon kasashe na Larabawa yana tattaro da yin kowar da zai taimakawa. Samun dillani shi ma yadda da ya fi da su wani wanda ya zo daga kasashen Larabawa in ba dai ya tafi wani don sun sama a yi da sun sunanta in ba ya tafi wani don sun Abdullah Isa wanda shi ma yana da wani ramaktar hadalafin da zai taimaka. Inda nan ne ake yi wa su matasan da suke kawo kansu da ɗaura a za su taimakawa da yadi na an jimu su girma. In ka je za ka ba da sunanka da adireshin ka da kasar da ka fito da kuma sunan wani na kusa da kai da wayar ko da wani abu ya faru a kusa a gaya maka ka ji rauni da ko ka yi shahada a gaya maka. Saboda haka ake yin duk sun wannan sunaye ko dai a zo yi da Abdullah Isan a ofis ɗinsu ko kuma ofis ɗin Bin Laden wanda shi ne ka'idatul bayanat da kaje nan ka'idatul bayanat shi ne dalilin da na su waɗannan matasa da suke zuwa da su dalilin kuma shi ne idan aka daga ina take in an tashi bayanin halin da take ciki an san wala ne wanda shi ne daga baya Amerika ce ta mai da shi alƙa'ida dan alƙa'ida kana da alƙa'ida ba su da in ka bi tsari ne za ka yi da alƙa'ida ba ƙungiya ba aka kafa ta ta ce mu ko ka zo mu ne ka gani da kawai a nan da ke da su ƙungiya da bin da yaki da adam sun yi to bayan sun an gama wannan yaki kan 1989 sun yi tare da sun yi sun da kan abuje sun yi kan na kan suka bar baya da su ba sojojin Burhanu din ya tsayi الجزيره الاسلاميه دون استبار في بغداد عند الدين بغداد في ديانه لفنا سكتر افغان السبع في سكتر كهذا الدين فهي لم تكن جوين لأك اي جهاد مكياء الانتقال في يوم الزوائي نوائي وكما سكت يا عام لا من السبع بعين دعمو اخر يتوى في جهة خير في ديانه في ايك يقوم على العمل ذاتا دب دندب وجنسك كنتم تستدد من دوا بقلوب راجع yanzu kuma sun yi fuskanto da kulturorin su zuwa da kawo larabawa da suka kawo ɗauki da samari da waye da waye da waye yanzu dai ba yakin alama da sai suka zama domin su zama a ƙasar in sun zama a ƙasar kuma ba hali da ƙasar su za su yarda su yi da kawo su ne za su shiga nan ɓangaren ne su yaki wancan ko wancan ɓangaren su yaki wannan ko kuma su koma ƙasarsu su ci zama da lafiya wai su sai suka zaɓi su koma ƙasarsu wasu kuma suka ce za su zauna a gaba su gari yiwa wasu suka zauna Afghanistan kuma za su daɗin zama ba a lokacin rikici ya sama da cikin gida ƙungiyoyin jihadi duk da ba ƙarƙashin wani shugabanci guda da ake yi ba suna ta yaƙi da kuma suna ta karkashe duniya saboda haka wasu sai suka abin da sai suka ce to ba za su dawo bisharar wannan gari da yake kan iyakar gari da yake cikin Pakistan kan iyakar su da Afghanistan sai suka rola na musul ta ko kuma haka ta zo shi ba wanda za su kai aure waɗanda kuma suka zaɓi su kai ba ƙasashen suna zuwa ƙasashen su irin su Makka irin su Libya irin su Tunisia Algeria aka ce a hadarin nan ya kuma dawo ba duk da nan biya nan za a san kasu da tireni in ne zo ko manya-manyan biya su makamai ko ma sun yi haɗa ba kawai yaro yaro na sauka sai motar police sai ko ko irin su ne ba yankan ko haka wasu suka samu suka kudu ce suka dawo wanda kuma suka gida bayi da sai suka ci tofi ba su ba sai suka ci gaba da zama a nan a Bishawu suka ci gaba da zama a nan a wannan gurin bayan gama wannan yaki Amerika ta yarda cewa akwai mutane guda uku aikin su ya kare don sun yi tsayarin ya kamata a shari damar wani aiki ya ke so su yi sun kuna gama ya kamata a kawar da su na tsaye na sarrafa su da ya usa shugaban Pakistan na nuni su Abdullah Azzam Dr. Abdullah Azzam na uku su usa waɗanda ya kamata su bar duniya da Usama da shi ya isa har ma shi Abdulla da duk sun kwanta ta a lokacin da shi ya isa ya fahimci cewa yanzu an ga kan da suke nema sai shi duba duk inda zai tafi sai tare da kadan Amerika in ba mu so ne ki mutu sai sai ka duk inda zai je sai ya ce da kadan Amerika zo ta a har jirgin tayi ba dai jirgin ya tsaro ba to ba har su tsaro mu da jirgin suka bi shi suka yi tafi shi karfi dai suka haƙura suka ce kai a ƙaro su duka mene ne dan dai wanda ya tafi a kawo ne suka kashe guda da tafi haka in ka ya mutu tare da jakadan Amerika a jirgi guda bin laɗin ya ga ya kamata ya bar ƙasa da tsora ta biyar Abdalla Abdalla shi ba inda zai yi bayan ƴan sati suka ci nan bin laɗin ya tsora ta Saudiya ya shiga rikici tare da sarakunan Saudiya ya ga zaman saudiya a da ya ga zaman saudiya da zai zai tafi ya gudu sudan sudan gari ne dai kuma gari ne mai kyau a duk da kan gari da nan Najeriya sai a shigo a kama mutum a fita inda wani abin zai faru ko kuma a fata da gwamnatin kasar ta mika shi kamar da Faransa ta yi wannan ɗan ta'addan kamar haka da haka ya ga cewa zaman sa a nan ba zai yiwu ba da ya kuna hawaye har 1966 da ya kuna Afghanistan amma kuma Afghanistan da shi ana ta faɗa tsakanin waɗannan kabul ya kuma jam'iyyar islamiyya da kuma 'yan taliban taliban sun sun tazo sun ce kuwa waɗannan mun ga duk kun kawo rigingimu bayan an yi jihadi kuma kun tsaya kuna rigima za mu share ko kun mu karɓe mulkin ba sai aka suka tafi suka ta yaƙi tsakanin Mulla Umar Usama bin Laden da ya je sai bai shiga faɗan ba shi da sauran yaran sa laraba wasu kaɗan daga cikin laraba sun shiga tare da Masud Shah babban kamandan Burhanuddin Rabbani sun tafi tare da shi na ka tuna ya ƙara kurin su mutum da yaƙi sai aka shi Usama sai ya zauna a wani gari da ake kira nan ganga a cikin Afghanistan wanda Jalal Abad nake sai da kasar garin ya zauna karkashin a inuwar aljihul islami jagorancin Yunus Salih a yana lokacin ya yarda 'yan taliban ne suke yi amma ba zai shiga a shi ba ya ce ya yarda su yaƙi dustun domin dustun imani ne kuma dustun ya haɗa kai da tarayyar soviet ya haɗa kai da rasha za ka ba iya yaƙar da lokacin da 'yan taliban suka zo suka mamaye wannan yanki da usama yake suka je ya shiga gaishe shi ya ce yana tare da su suka ce wani yana tare da kai 100 na haka ya ci gaba da zama a nan 'yan taliban suka mamaye Afghanistan wanda a wannan lokaci a 11 September da ya zo ya faru abubuwa kuma da suka canzawa wanda 11 September din nan ba a wani tabbas cewa Usama ne da yaran sa suka yi duk da cewa ya yarda shi ya yi ko bai yi ba tun da na ga mutu alƙaida na kuɗin da mutu in ya yi zafin kanka ya yi zafi kar ya sa kai da alƙaida Usama bai san ka ba bai taɓa ganin ka ba da wani umarni da zai baka to amma da yake abin wani abu ne kawai dogori ne ana so dai a sanar da wani abin da in ana yaƙi da musulunci a ce shi ake yaƙa shi ne kawai wanda wasu yawaye sai ka sun ɗauka ni wurin alƙa'ida to kai ne alƙa'ida ba ka ba ka ne wani alƙa'ida har ka ba wani abu alƙa'ida wannan kalma ce da Amerika ta gina domin ta yaƙi da kai ta yaƙi da ni ta yaƙi da duk wani musulmi amma ba wani abu alƙa'ida har da za ka tsagar gare kana wani kai ne mun ne yan alƙa'ida to a wannan zama da Usama yake yi kafin wannan bayan wannan September 11 ai manin zawahiri shi ma yana can a wannan zama to ai manin zawahiri suka haɗu da shi da Usama a kan su kafa ƙungiya al-jabhatul islamiyya al-alamiyya da kitar da hudu wasu ne biyu da ƙungiyar ta musulunci ta duniya don ya tarihin gada da kiristoci ai manin zawahiri ya samu matsala da ƙungiyar ta al-jama'atul islamiyya ta masar na gaya musu su al-jama'atul islamiyya su waɗanda 'yan zafin kai a masar sa suka fara yaƙi daga gida ka a jikin cikin abokan gaba shi yanzu ya kona Amerika zai yanka da Isra'ila da Yahuda da 'yan kanzabin su nan ma sai suka fata akwai Sayyid Abdulaziz sai Imam Abdulaziz ɗaya ne daga cikin manyan jagororin tafiya shi ne mai littafin al'umma za mu karanta wasu abubuwa da take da ko a zaman gobe dan magana ba ta kare ba wanda duk shi da ake musu tarihi wasu abubuwa da wasu daga yawa daga cikin ku sani ba al-jabhatul alamiyya din nan lokacin da ainihin zawahiri da shi da Usama suka kulle wannan yarjejeniya za su yi kungiya ɗan jama'atul islamiyya sun ce dawo Umar Abdulrahman wannan makaru wanda shi ne shugaba ya fito ya yi kakakata da wannan kungiya ya ce shi ba ruwansa kuma ba shi a ciki hatta Rifa'i al-Nasaha wanda shi aka ce ya sa hannu a madadin al-jama'atul islamiyya shi ma daga baya ya zo ya yi bara kai yake na abin 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 su ne ya kafa ta aikin zawani shi ma ya kafa tashi waɗannan abubuwa tarihi ne wanda yake nuna abubuwan da suka faru a baya. Waɗannan ƙungiyoyi da aka yi ta wanda suke cikin Mata, wanda suke cikin Algeria, wanda suke cikin Afghanistan ko wani guri ma daban, an yi ta samun abubuwa kasancewar su kamar da muka ce yara ne ba malamai ba ne, su kaɗai suke kiɗan tsira malaman duniya da sun gaya mun tsira. Saboda haka yau a kai hari can, gobe a kai hari can, jiba a kai wa ‘yan sanda hari can, a kai wannan kuma a kashe su, gobe a kai can. Wanda daga ƙarshe ma yau ya rage su a gaban su suka mutu suka ba nasa. Yawancin su daga nan su Muhammad Shauki, irin su Shi'a Nan Zulahar, Muhammad Shauki Islambuli, ɗanin Khalid Islambuli wanda ya kashe Anwar Sadat, irin su Rufai Taha, irin Sayyid Imam. Sayyid Imam ya dawo kwanan nan shekarun baya da suka wuce, ya dawo ya yi tarabi, ya ce duk ya fahimci garagada ke da zafin kai biyar zubar. Shi ne mai tsarin al'umma. Ina jin wasu daga cikin matasa 'yan zafin kai suna ɗauko maganganun da ya rubuta. Sai ka ɗan karin bincike suka yi, a duba kaza, a duba kaza, duk a cikin littafin zane zan karanto muku wasu abubuwa da ciki, amma a zaman gobe insha Allah. Kuma haka zan haka ta hannu. Zaman gobe za mu ɗora insha Allah a kan inda muka tsaya. Magana ba ta ƙare ba, wannan shi suka ce tarihi don kusan cewa duk wani abin da wani mai zafin kai zai yi. Ya san cewa wasu ba waɗanda ma suka fi shi, amma daga ƙarshe ina aka ciki. Gobe insha Allah za mu ɗora a kan wannan bayani. Zan karanto mana wasu kaɗan daga cikin irin maganganun shugabannin su wanda so ne yanzu yaran mu masu kishin musulunci za ka yi sun je sun kwato ba tare da fahimta sun zo suna karantawa. Akwai littattafai da suka rubuta wanda suna ɗaga a yanka na san da ayyuka ne ake kwato su. Akwai al'umma sai ila da kwanta na shi sai Imam Abdul Aziz, sai Imam Abdul Aziz ya zubar da makamin mu ya ce baya yi ta ɗaure ta mai suka na ɓunɓunta ne a kwato. Akwai Umar Abu Umar من الدم الجهاد والاجتهاد. أقول محمد محمد عبد السلام فرح وتسيء أن أنت في سنة من الدم الفريضة الغائبة. متى تفصلنا أن أنت في أي سنة بعد دوس وأنت أبو أبو أن دلنا كرنتا نار مكاس ثم جنش كان بس بايا ثم هذا سنزم جاد وجود قانون كان من هاي ليربا يعني إذا زم كتبنا بس أقول دلنا كرنتا إن شاء الله ثم الله يتم ذبي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Dan tadi kita juga ada